show me how you move. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yaku makiri ne tare da Ibrahim Kalibasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba, safiyar yau Alhamis 16 ga watan Maris shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Ibrahim da kanun labarai.
To baba, sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya tattauna da takwaran aikinsa na Rasha jiya Laraba kan arangamar da ta yi sanadin rikitowar wani jirgin sintirin Amurka mara matuƙi ranar Talata. Rasha ta faɗi jiya Laraba cewa ita da China da Iran sun fara gudanar da atisayen sojojin ruwa a tekun Arabia ko Bahar Al-Arabi. Sannan sifetocin bincike na hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya sun gano cewa wajen ton 2.5 na sinadaran uranium sun bace a Libya.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa a yau ne sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai yada zango a jamhuriyar Niger a ziyara da yake yi a nahiyar Afirka.
Ita Niger in ta zama kamar wata alama bisa abin da ya shahi demokradiyya, ya kamata a jinjina mutane da irin ziyarce-ziyarce irin haka masu mahimmanci.
Za ku ban cewa rundunar kawance yankin tafkin Chadi ta kama sama da 'yan kungiyar Boko Haram 800 a kan iyakar Najeriya da Niger. To koya aka ciyo wannan nasara?
Na'urorin da muke amfani, muke yin sintiri a sama ya nuna mana cewa mutane na tafiya, kuma da muka duba sosai sai muka ga mata da yara da manya maza dai, har civilians a turance.
Kamar kowace safiya Alhamis, yau ba muna tafi da shirin domin iyali da alheri Grace Abdu za ta gabatar. To a bayan zubarin mu gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya tattauna da takwaran aikinsa na Rasha jiya Laraba kan arangamar da ta yi sanadin rikitowar wani jirgin sintirin Amurka mara matuƙi ranar Talata a tekun Bahar Aswad. Amurka za ta ci gaba da yin shawagi da kuma gudanar da sauran harkoki a duk inda dokar ƙasa da ƙasa ta halatta, kuma ya wajaba ga Rasha ta sarrafa jiragenta a cikin ƙwarewa da kuma tsari mara haɗari, abinda Austin ya gaya ma manema labarai kenan bayan da ya bayyana cewa bai ma jima ba da ya gama magana da ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu. Wannan ne karan farko da aka tattauna tsakanin waɗannan jagororin tsaron ƙasashen biyu tun daga watan Oktoba. A cewar jami'ai, jirgin Amurka mara matuƙin da aka kakkaɓo mai suna USMQ-9 na gudanar da wasu ayyuka ne a sararin saman ƙasa da ƙasa a ranar Talata. A cewar rundunar sojin Amurka, lokacin da wasu jiragen yaƙin Rasha biyu samfurin Sukai Su-27 suka watsa mai sannan kuma suka sha gabansa, a cewar rundunar sojin ta Amurka. Rasha ta faɗi jiya Laraba cewa ita da China da Iran sun fara gudanar da atisayen sojojin ruwa a tekun Arabia ko Bahar Al-Arabi a wani mataki na jaddada dangantakarta da China da Iran ɗin. Ma'aikatar harkokin tsaron Rasha ta faɗi a wani bayani cewa atisayen na su ƙasashen uku, wanda aka yi wa lakabi da tsaron yankin ruwa na shekara ta 2023, an fara ne daura da tashar jirgin ruwan Iran ta Chabahar. A yayin atisayen, jiragen ruwan za su yi abinda takardar bayanin ta kira lailayar yaƙi tare da kuma ɓarin wutar atilare tare, wato dare da rana. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi ta ƙoƙarin inganta dangantakar siyasa, tattalin arziki da na soji tsakaninsa da China da kuma Iran, bayan da ya tura sojojinsa cikin ƙasar Ukraine shekarar da ta gabata, wanda hakan ya janyo jerin takunkuma irin waɗanda ba a taɓa gani ba daga ƙasashen yamma. Sufayetocin bincike na hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya sun gano cewa wajen ton 2 da rabi na sinadaran uranium da ke wani wurin da bai karkashin ikon gwamnati a kasar Libya sun bace, abinda hukumar sa idon ta gaya ma kasashe mambobi kenan jiya Laraba, kamar yadda kafar labarai ta Reuters ta gano. An gano hakan ne sanadiyar wani binciken da aka shirya yi tun bara, wanda alatilas aka dage saboda yanayin tsaro a yankin, wanda a ƙarshe dai aka gudanar ranar Talata bisa ga wani bayani na sirri da shugaban hukumar ta sa ido kan harkokin nukiliya Rafael Grossi ya yi. Sifetocin binciken na IAEA sun gano cewa drone 10 da ke ɗauke da sinadaran uranium kimanin ton 2.5, wanda a baya hukumomi a Libya suka tabbatar da kasancewarsu a ajiye a wurin, a yanzu babu su, a cewar takardar bayanan.
To an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan, bayan da ya sauka kasar Habasha a jiya Laraba a rangadi da yake gudanarwa a nahiyar Afirka, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai bakunci jamhuriyar Niger a wannan Alhamis 16 ga watan Maris, inda zai tattauna da shugaba Muhammad Bazoum da makarraban gwamnatinsa akan hulɗar Amurka da Niger, musamman abin da ya shafi yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel da tattalin arziki da kuma ayyukan ci gaba da na rayuwar karkara. A hirarsa da wakilinmu Muni Barma, wani mai bin diddigin al'amura na yau da kullum Abdulrahman Al-Qasim ya ayyana ziyarar ta Blinken a matsayin wacce ke da muhimmanci ga nahiyar Afirka.
Dama dai ita Amurka tana da cikakkiyar hulɗa da Niger, musamman abin da ya shafi tattalin arziki da agaji da magana tsaro. Kuma idan aka lura 'yan shekarun nan, ita Amurka a matsayin ta uwa ga kasashen yamma, to inda wasu kasashen kamar horon shi ke shan wahala, ita kuma Amurka tana zuwa ta mamaye, saboda ka a ba da dama ga wasu kasashe wanda ba cikin tsarin nasu ba su samu gindin zama, kamar irin abubuwan da suke faruwa a Burkina Faso ko a Mali. Ina ga tana da wannan muhimmanci. Na biyu, ita Niger in ta zama kamar wata alama bisa abin da ya shahi demokradiyya, ya kamata a jinjina mutane da irin ziyarce irin haka masu muhimmanci. Magana ta uku wadda take ƙasa, wadda an fara maganganun, shine tambayar da ƙasar Isra'ila ta yi ga wasu ƙasashe, musamman Germany ko America, saboda su taimaka mata a ciwo kan ƙasashe irin kamar Niger da Mauritania su amince da ita a samu hulɗar jakadanci, saboda ana ganin duk da amincewar sauran wasu ƙasashe musulmi na duniya, ƙasashe irin su Mauritania da Niger, irin tsaron ra'ayin da ke da kai na al'ummominsu, hukumominsu har yanzu ba su kwasamta irin wannan abun ba. Wataƙila zai kasance daga cikin irin batutu wanda za a tattauna akai.
To amma kana ganin rangadin nan na Blinken zai iya canza al'amura ya kawo wani sauyi?
Ya danganta da abubuwan da ya zo da su na alkawali a bayyane, ko abubuwan da ya zo da su a hannu bisa abin da ya shahi ko tattalin arziki ko masana'antu da ita magana ta tsaro ta yaƙi da ta'addanci da sauransu. Saboda yaƙi da ta'addanci nan ya kamata a kasance yana tahiya daidai da tattalin arzikin ƙasa da samar da ayyuka ga matasa da sauransu irin waɗannan abubuwa, kuma da taimakawa a girka kamfuna a cikin ƙasa. Idan ya zo da wasu maganganu irin haka zai taimaka.
Ta ina ya kamata su hukumomin Niger su kullowa shi Blinken a yayin wannan ziyara ta sa?
Kaga maganganu wanda suka shahi makamashi, maganganu wanda suka shahi internet ko ta hanya ta wayoyi cable wannan na teku, ko kuma a bada dama a samu access gare shi ta hanya abin da ya shahi satellite, saboda babu wani abin da ake yi ba da shi ba, ko na fannin tattalin arziki, ko na fannin tsaro, ko samar da ayyuka ga matasa, kuma wani irin gudunmuwa ne za a samu bisa abin da ya shahi noma da kiwo. Idan aka magance wannan, to ana iya cewa kusan 100% na matsaloli ko na abin da ake shira, to an samar da shi.
To a gaida Silibu Muni Barma a hirarsa da Abdulrahman Al-Qasim, mai bin diddigin al'amuran yau da kullum, akan ziyarar da Blinken zai kai a jamhuriyar Niger a wannan ranar. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, kasar Turkiya za ta ci gaba da tattaunawa don tsawaita wata yarjejeniya wadda ta tanaji amincewa da jigilar hatsi daga tashar jirgin ruwa ta tekun Bahar Aswad da ke Ukraine har zuwa kwanaki 120 a maimakon 60 kawai, a cewar ministan tsaron Turkiya Hulusi Akar jiya Laraba. Mun fara tattaunawa kamar yadda aka tsara a yarjejeniyar farko. Ci gaba da dorewar yarjejeniyar na da muhimmanci. Za mu ci gaba da tuntubar da muke yi kan batun tsawaita yarjejeniyar zuwa kwanaki 120 a maimakon watanni biyu kawai, a cewar Akar bisa ga wani bayanin ma'aikatar tsaro. Masu ruwa da tsaki a yarjejeniyar za su ci gaba da nazari tare da yanke shawara kan batun tsawaitawar, a cewar Akar. Ya kara da cewa Turkiya na fatan za a samu biyan bukata. A ƙarshe, shugaban Rasha Vladimir Putin ya karbi bakuncin shugaban Siriya Bashar al-Assad a fadarsa ta Kremlin jiya Laraba don tattaunawa wadda za ta raja'a kan batun sake gina Siriya bayan mummunan yakin basasa da kuma maido da dangantaka tsakanin Siriyar da Turkiya. Da yake marabtar Assad yayin fara tattaunawar wadda aka yi a ranar zagayowar farkon tashin hankalin da ya rikide zuwa yakin basasa wanda aka kwashe shekaru 12 ana yi, Putin ya jaddada yarje wato jajircewar sojojin Rasha da suka yi a wajen bayar da gudumawa ta samar da kwanciyar hankali a kasar ta Siriya. Rasha ta gudanar da ayyukan soji a Siriya tun daga watan Satumbar shekara ta 2015, inda ta hada kai da Iran don karfafa ma Assad gwiwa wajen yaki da kungiyoyin adawa masu dauke da makamai, tare kuma da kwato akasarin yankunan kasar. Yayin da a yanzu Rasha ke jibge mafi yawan kayan yakinta a Ukraine, ta kuma ci gaba da barin wasu kayan yakinta a Siriya baya ga barin wasu jiragen yakinta da sojojinta a sansanoninta da ke can.
Tuba da Allah a gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban kwamandan rundunar kawancin sojojin kasashen yankin tafkin Chadi ya yi karin haske a kan yadda rundunar ta cafke 'yan kungiyar Boko Haram sama da 800 a kan iyakar Najeriya da Nijar bayan da suka gudo daga dajin Sambisa. Wakilinmu a birnin Abuja, Hassan Mainakaina, ya tattauna da kwamandan rundunar kawancin Major General Abdul Khalifa Ibrahim.
Na tambayi babban kwamandan dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi, Major General Abdul Khalifa Ibrahim, ko ta ya aka yi suka cafke waɗannan ɗaruruwan 'yan Boko Haram?
Na'urorin da muke amfani, muke yin sintiri a sama ya nuna mana cewa mutane na tafiya, kuma da muka duba sosai sai muka ga mata da yara da manya maza dai, har civilians a turance. So sai muka tura sojojin Nigeria da na Niger, wato na multinational joint task force sectors 3 and 4, sector na 3 da 4, sai suka je suka kamo wa'annan mutanen. Wuraren da muka gansu shine wajajen wannan kogin da ake kira Kamadugu Yobe, wasu angwanni na garin Dogo da kuma Geskero. To ta wuraren ne muka je aka kama su.
To bayan da kuka kame su, yanzu ina suke?
Aka tantance aka ga cewa yawancin su 'yan Najeriya ne, to sai aka kai su ga dam wannan battalion da ke wurin. Sector commander kuma da ke damaturu ya turo su. Yanzu an zo da su Maiduguri. Wallahi sun kai wajen su 800 banda wanda aka kama kuma ta wajajen Damasak, Batalia dake Damasak da Brigade dake Gubiyo su ma sun yi nasu aikin, sun kama wayannan mutanen.
Ko me yasa waɗannan ƴan Boko Haram ke guduwa daga dajin Sambisa zuwa zirin tafkin Chadin?
Fadace-fadacen da suke tsakanin su a nan dajin Sambisa din da kuma lugudan wuta da muke sa musu daga jiragen sama daga kuma farmaki a ƙasa. Duk da cewa dai ka san Sambisa ba ƙarƙashin mu take ba, a abin nan MNJTF tana ƙarƙashin operation haɗin kai ne, suke tura sojoji su je wurin su yi operation. To amma abin da muka sani shine faɗan da suke tsakanin su da kuma farmakin da muke kaiwa daga ƙasa da kuma daga jiragen mu shine yasa suke gudowa suke zuwa ta tafkin Chadi.
Kalaman babban komandan dakarun sojojin tafkin Chadi Major General Abdul Khalifa Ibrahim. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Mainakaina a tattaunawarsa da komandan kawance na rundunar kawancin sojojin yankin tafkin Chadi da ake kira Major General Abdul Khalifa Ibrahim. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar sadarwa wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga Alheri Grace Abdu da shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma muna tare da Hajiya Khadija Abdullahi Iya, yar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga, da Mrs. Dorothy Nuhu Aken Over wadda ta nemi tsayawa takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar SDP. Sai Hajiya Maria Ibrahim Baba, yar siyasa kuma yar gwagwarmaya, da dan siyasa Sa'idu Gombe, waɗanda ke musayar miyau kan matakan da mata za su iya ɗauka domin ganin an dama da su a harkokin siyasa. Ga jagora tattaunawa Shamsiya Hamza Ibrahim da bakin namu.
Wannan gwagwarmayar idan an san ki, in kin yi fice kina ji na idan kika yi fice akan kowace irin gwagwarmaya an yadda cewa za ki iya, amma kina zauna a cikin gidanki ba ki gwagwarmaya ba ki fito ki nuna kina da bukata ba, yana da wahala ce an baki dama.
Maganarka daya na yadda kuma bai yadda ba. Number 1 ko na farko, mata da yawa basu fito ba, basa fitowa, shine na yadda mata da yawa suna ganin cewa in ka fito kaman abin nan an daina wai. Amma 2019 din da aka yi, wallahi mata sun fito, na ji mata sun fito sosai, sun I don't know the percentage, amma sun kai almost 45-60% sun fito, da matan da suka fito. Kuma abin da yasa basu fito this time around ba, dan abin da suka gani last, ni ma me yasa wai nace bazan fito ba, dan abin da na gani 2019, dan naga wahalan me yasa no that, dan me yasa ko
ko kai so biyu karka karaya yanzu kin ga da suka fito a 2019 da sun ƙara fitowa, yanzu sun ƙara fitowa gaba, sun ƙara fitowa gaba. Ai ba maganan kuɗi ne kadai ba, akwai kuɗi yanzu ke bargan da kika yi kafin maganan kuɗi ya shigo, ai mutane suka fara ce miki zo ki, kin ga kenan sun kalli gwagwarmayar ki, sun kalli cewa zaki iya shugabanci. Idan baki fito kin yi wannan hidimar gwagwarmayar ba, ba za su kalle ki ma as a person da zaki yin wannan hidimar ba.
Shin wallahi da za a ce a bada independent candidate a Nigeria, mata za su bada mamaki. Structure na party, wallahi platform na political party shi yake kashe mata a kasar nan, shi yake dankwafar da mata. In kin duba esco na party, mutum nawa ne mata? Woman leader, an namiji ma zai daura zani sai a bashi woman leader. Woman leader kawai ake bayarwa, ba a bada mace komi. Mu dai yanzu mu yi kokari mu nemi yanda za a bada independent candidate, ba sai ka kaso ta karkashin kowane party ba, za su sha mamaki.
To bari na dan tofa albarkacin baki a ganin cewa abin ya dau zafi. A ɗaya daga cikin batu da shi honorable yayi magana akan shine rashin goyen baya. So tare da dama ana ganin cewa mata mu ne matsalar kanmu, wato ba a bada goyen baya ko daga cikin gida ma, in kika gani akwai akwai zabe da ya wakana ina ga a shekarar 2019 wacce aka samu ta fito ta tsaya takarar shugabanci bata samu ƙuri'a ko ɗaya ba wa ƙuri'a ɗaya kawai ta samu kuma nata ne ƙuri'a kuma in kika duba kika gani duk yawancin matan nan mu muke bada ƙuri'u mafi yawa amma kuma bama ƴan uwan mu mata goyen baya ina matsalar take ne
muna kanana an koya mana cewa maza ne da shugabanci a sorare ni tun mun bari mu ci an koya mana ladabi akan cewa maza ne ya kamata su yi shugabanci haka tayar da mutum muna kanana duka a basu to shin in an yi mana wannan question yaushe muka falka mu zo mu ce za mu yi takara da namiji a cikin ladabin mu da biyaya da addini ma ya kadara ba zai yiwu ba to yanzu abin da muke yi a hankali ne muke ilmantar da junanmu mu ce mu kwaci kanmu dan a karatun gaske in mun kadiba littattafan nan za mu gan cewa ba a haranta
ba
you know mu dauki shugabanci ba to abin da ya kamata mu yi kenan ba wai ba mu da so mu yi ba ba wai ba mu da iyawan ba amma tun muna kanana an share mana wannan bangaren kwakwalwan aka ce tun daga gida ba muke da shugabanci ba muna makaranta ba mu ne da shugabanci ba general head prefect kullun namiji ne ba mace ba me yasa za a yi haka you know no what not general head prefect you know why head girl shine woman leader din nan da ake tayi to shi ma yana daya daga cikin abubuwan da ke gurgunce mu wajen wannan tafiya kuma a ce mata ba su kaunan mata wannan ƙarya ne tsaban ƙarya ne dan araba kanmu maza shin kuna son kanku ne shine
ko a gurin ma'aikatu zaki gani idan in har mace ce take shugabancin gurin baki cika samun irin mata suna ba ta goyen baya ba sai dai maza ɗan uwa
an goge mana wannan abun daga cikin kwakwalwar mu cewa mace bai kamata ta yi shugabanci ba kuma ba ta da iya wannan ba amma ba ta filin da za ta koyi shugabanci nan tun daga gida in for instance an shiga gidan Christian akwai addu'a da ake yi da safe akwai addu'a da ake yi da dare ba za ki ga an ba ƴan mace ta shugabar da wannan ba pastoci ma da yawa tun da nake karama ba a pastor na mace wannan nan ne muka so magani dan sai su karbi wannan sadaka da ake bayarwa su dinga muluki abin su mu sai mu tsaya dai kullum muna we draw smite today kullum muna sawa to yanzu fa ido ya
mage waye
na so
wannan abu abin da ya kamata going forward abin da ya kamata mu kuma abin da na 2019 abin da na vice presidential din akwai education da yawa da na samu shine number 1 aka ce
to in kin samu ilimi
da yawa sosai da na samu kuma ilimin da duka yayye na suka fada yanzu mata ko party din da kana SDP ne kana PDP ne kana APC ne kowani party da kake da shi inde ka san cewa mace ta fito takara kai supporting anta ka goya mata ka san inda za ka yi supporting ko ka taya ta sharing din posters anta ko ka taya ta ko in kana da kuɗi ka tura mata because gaskiya number 1 ni yanzu as gubernatorial candidate din Niger yanzu party din Najira na ni na zo na ba su abinda wayansu abubuwan da za ana jiran gubernatorial candidate ne zai yi wannan shi zai yi wannan ni karfi na nawa ne kwanaki mun yi magana na ce masu wayansu sun zo sun same ni suka ce mun wai ai suna so wayansu ba na son faɗi duka abubuwan amma suna son wai goyin baya da sauran nace zan yi amma yanzu bani da shi din duk maganganun da nayi masu motivation da nayi masu cewa insha Allah zamu yi wannan za ba su rike wayannan duk maganganun ba wanda suka rike wai dan nace ban da kuɗi so in baka da kuɗi as governor kawai ba za ka ci ba ke
wani abu da na fahimta a gurin mata musamman ma waɗanda suka fito suka bayyana irin manufarsu ko kuma aniyarsu ta tsaya shugabanci a kowanne fanni shine mace tana faɗin gaskiya kuma mutane ba sa son gaskiyar nan so idan kika fito kika ce bani da shi
kan maganar ta fada idan aka kalli duka maganganun da muka yi su mata su suka fi kowa ba da ƙura'a duk zabe idan ka fito ka ga layin da mata suke fita su je su dangwala ƙura'a idan har mata suna son kansu yanzu da ta tsaya takarar nan ya kamata duk mata jihar Niger su dunkule ƙura'a kawai su ba ta din zamanta na mace amma sai ki tarar da maganganun da take yanzu cewa a'a wasu ma suna neman ne sai ta ba su wani abu sannan su fita yanzu waɗanda duk aka fi sai ƙurƙunsu a'a na gane to duk dai to ki je maza
mazan suke fadi dan mata bari matan ga maka tunda suka gani na farko ba su taba ganin mace ta fito governor a Niger ba gaskiya fi sabilillah mata sun yi murna sosai ya burge su ni kuma one of the reasons da na fito dan ni na son mata su dada fitowa na ba su confidence cewa wannan abin za mu iya yi ka gani one of the things that yasa na yadda ma na fito ina ta tunani tunda na fito na vice president din nan mata yara kanana matasa suna tambaya na oh mun kin burge muke so ni na son zama one of those examples cewa ku fito ba wannan abu bane ana cewa ana kashe mutum ana duk fa Allah ne fa ke ma komai in dai ka fito inda yayi fada in dai ka fito an Allah ya baka sa zaka ci mani ban taba tunani mata ban taba tunanin support din da na samu ba matan FGGC bida na mutane na wallahi matan nan duk suka tara kansu suka ha'aje mutane kansu suka ce wai gaskiya we need to support her abinda kika fada cewa mata ba su maza ne fa suke wannan maganar cewa mata ba su support juna shi yasa abin yake shigan wayan su mata amma wallahi kariya ne
to kafin mai sallama da bakin namu za ku ji matsayin su kan wannan kalubale yanzu a madadin bakin Hajiya Khadija Abdullahi Iya da Mrs. Dorothy Nuhu Akinova da kuma Hajiya Maria Ibrahim Baba da dan siyasa Sa'idu Gombe sai wakiliyanmu da ta jagoranci wannan tattaunawa Shamsiya Hamza Ibrahim da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shiri da bada umarni a madadin su duka alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan
to ma jalla a gaida alheri da al'umma da tawagarta yanzu ko ga wannan sakon
eto wanda yake so yayi aika san sansan a Najeriya da akan hada shi da siyasa kuma kowace gwamnati mai ci a wancan karo da ta yi na 2006 ai an ga irin rukun da cewa abu yayin da aka kammala sansan din suka ga diddigar ta tabbatar da yadda jama'a suke a kasar nan ba yadda ake zato ba ai kaga kusan fance kalar da abu ma kai ba su bita kan abin ba tunda bukata shine wataƙila a gurgunta ko kuma a yi illanta wani gididdiga da aka san tana nan a ƙasa saboda haka idan wanda yake so ya kawo siyasa zai kawo siyasa amma gwamnati a wannan tsari na gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ba ta ba da damar da za a yi amfani da wannan gidaya don a kawo fituna ko wani bambance-bambance ba tunda kaga ba zancen iko ga kabilar ka me ita a me addinin duk wannan magana ta shigo ciki kuma alintana a ce a waye fuwane yawa a irin waɗannan abubuwa da ke kawo fituna a ƙasa
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya yana tsokaci akan dage lokacin fara aikin gida jama'a da gidaje da majalisar koli ta Najeriya ta yi.
Sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoto da sauran shirye-shirye mu a nan Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington ya ce karfe ɗaya ke nan da minti 27 na dare. Yanzu kuma ga Ibrahim da takaitattun labaran duniya. To a takaicen sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya tattauna da takwaran aikinsa na Rasha jiya Laraba kan arangamar da ta yi sanadin rikitowar wani jirgin sintirin Amurka mara matukiran Talata a tekun Bahar Aswad. Amurka za ta ci gaba da yin shawagi da kuma gudanar da sauran harkoki a duk inda dokar ƙasa da ƙasa ta halatta kuma ya wajaba ga Rasha ta sarrafa jiragenta cikin kwarewa da kuma tsari mara hadari abinda Austin ya gaya ma manema labarai kenan bayan da ya bayyana cewa bai ma jima ba da ya gama magana da ministan tsaron Rasha Sergey Shoigu. Rasha ta faɗi jiya Laraba cewa ita da China da Iran sun fara gudanar da atisayen sojojin ruwa a tekun Arabia ko Bahar Al-Arabi a wani mataki na jaddada dangantakarta da China da Iran ɗin. Ma'aikatar harkokin tsaron Rasha ta faɗi a wani bayani cewa atisayen na su ƙasashen uku wanda aka yi wa lakabi da tsaron yankin ruwa na shekara ta 2023 an fara ne daura da tashar jirgin ruwan Iran ta Chabahar. Sifitocin bincike na hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun gano cewa wajen tan 2.5 na sinadaran uranium da ke wani wurin da bai ƙarƙashin ikon gwamnati a ƙasar Libya sun ɓace abinda hukumar sa ido ta gaya ma ƙasashe mambobi kenan jiya Laraba kamar yadda kafar labarai ta Reuters ta gano.
kasar Turkiya za ta ci gaba da tattaunawa don tsawaita wata yarjejeniya wadda ta tanaji jigilar hatsi a tekun Bahar Aswad.
Tuma sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, idan Allah kai mu a shirinmu na hantsi wadda zai zo a ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, da daidai da agogon ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani shirin inda za mu kawo muku rahoto na musamman akan siyasar Najeriya matakin jiha, inda a yau za mu shiga jihar Sokoto domin kawo muku irin wainar siyasa da ake toyawa a jihar. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tiya na gabatar da shirin, da Dadi Balawe da ya shirya ya bada umarni, zama injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Khan, Baba Yakubu Makeri ne ke muku sallama. Wassalamu.